haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan Benin Washington DC Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsin rana Asabar zamu kawo muku shirin ina zamu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa sai kuma mamakin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwar su ta yau da kullum zamu kuma ji abin da yake tsone makoma su saurare ido ta sakonnin da kuke aika mana a wayar tarho yanzu kuma ga Hadiza Kyari da shirin ina zamu je
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina zamu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa Da wata kisa wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun tabo batun tazarar haihuwa ko family planning a turanci inda a wannan yanayi mata sukan tsinci kansu a wani hali na cewa suna samun matsaloli da illatarwa sanadiyar amfani da kwayoyin magunguna ko allurai ko kuma ma implant wanda ake dasawa da dai makamantan su sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin kuma zamu daura ne daga inda muka tsaya
domin bakitan zamu dangana wannan bayani din da addini idan har aka dubi yanayin rayuwa a yau ina ganin kamar bayan alfanun abun a bangaren kiwon lafiya idan muka dubi yau a yadda rayuwa ta kasance duk abin da zaka yi a addinin ce zaka iske da cewa yanayin rayuwa yana iya dan taba shi ko kuma yana iya dan canza shi a yau mun wayi gari a kasan nan bayanai kwarfe-kwarfe da ake yi game da arewa a ya ta tallaka ne akan rashin kula na musamman da ake ma yara da ake haihuwa a Karazubi. Ni abin da nake son nuna a nan shi duk da yake ni ba kwararre ba ne a bangaren nazari da addini to amma dai ni ina mai ra'ayin da cewa akwai alfanu na musamman a tattare da tazara daga haihuwa zuwa haihuwa domin a kallon akwai kiwon lafiya na yaranka na biyu akwai maganan makarantar su da sauransu duk da yake dai a musamman in za a ce komai Allah yake yi haka ne amma kuma kamar yadda Bahaushe yake cewa wai daidai kudinka daidai shagalinka ni ina ganin kamar a yau yanayin rayuwa wa kuma yadda ta shafi addinin mu da kuma zamantakewa irin ta mu bai zamani akwai wanda zai yi ikirarin da cewa wai tagara daga haihuwa zuwa haihuwa ba ta da fa'ida ba
madalla wato binci ne ya samu muna ma'anan mu anan shine idan aka bada tazara yauce kuma shekara biyar akan lura cewa akwai wasu matsaloli da akan samu domin shi tazaran da ake so ya zamana daga tsakanin shekara biyu zuwa hudu wannan shine tsaka-tsaki wanda zai yace ba yara da uwa da ita kanta uwa amfani yaro ya samu kulawa ya samu ingantaccen lafiya kwalwar su da kimiyyar da ya kamata ita kuma ma kanta uwan ta mai da shinta yanda ya kamata sai dai shi kuma wannan tsawon lokacin da akan bada an yauta shekara biyar kuma yana da nashi illolin ga ita kanta mahaifiya da kuma shi kansa da musamman ga ita mahaifiya za ki ga cewa misali dan ta zo naƙuda za ta iya samun kuma wasu matsaloli wanda zai sa ita ta wahala sannan abin da za ta haifa shi kanshi da ya zo a wahale wanda kuma wahala abin haihuwa in ya wahala a wajen naƙuda yakan zama cewa akwai yiwuwan ya samu hatsari na kwakwalwarsa ma ta iya kafuwa to wa'innan duka abubuwa ne wanda yake nuna cewa shi wannan tazaran yadda ubangiji ya tsara shi ya zama da cewa abin da ake so a yi shi tsaka tsakai dai baka kankanta shi da yawa ba sannan kuma kar ya zama da ka kai shi nesa da yawa
to anan bari in danganta shi da bangaren shari'a idan muka yi la'akari da tanade-tanade ko kotun kasa da kasa kamar international law kenan a turanci mafi yawancin kudurorin majalisar ɗinkin duniya da na ƙungiyar turai a yanzu nan baya baya da ƙungiyar tarayyar ƙasashen afirka mafi yawancin kudurorin da suka gabatar game da wannan al'amari suna kira ne ga ƙasashe su tabbatar da cewa sun shata buƙatar tazara daga haihuwa zuwa haihuwa a dokokin ƙasashen su to a shari'ance akwai wannan tanade-tanaden to sannan akwai kuma wani abu shi ma din a shari'ance ne kamar yadda shi likita ya bayani can baya akwai fahimta ta doka da cewa akwai watannin da idan har an taɓa ciki wannan zai kasance za a ɗauke shi kamar kisan kai ne aka yi ma mai rai a turanci muna kiran shi infant style to amma watannin da aka kayyace akan haka ɗin shine wata shida kamar yadda ya bayani hanyar can baya akwai kamin wannan wata shida din gidan har akwai dalilin a zubar da ciki shari'a ba za ta bi shi a matsayin kisa ba na farko kenan idan muka dubi tanaji tanaji na yancin ɗan adam abinda muke ce na human rights a shari'a an ce akwai tanaji na musamman akan human rights ko da kirai abu ne na kasashen turawa bai riga ya yi karfi a wannan bangaren namu na Afrika ba to amma duk da haka dai a shari'a ce din akwai kiraye-kiraye da ake yi da cewa mace tana da dama matsayinta na mata tana da dama tana da yanci ta nemi da cewa mijinta ya fahimta da cewa ta ba da tazara tsakanin haihuwa ta farko da haihuwa ta biyu tana da daman ta nemi mijinta ya bata wannan haƙƙi da dalili da tanadi da aka yi na wannan fannoni daban-daban na dokokin ƙasa ni matsayina idan muka bar wannan bayanin da nayi matsayina na magidanci ba in tsammani gurbin mace ne na da tunkare ni ta nuna min da cewa ai ga abin da take so ta yi ba sannan kana son ka ji a bita a sa mata ko a yi mata allura ko kuma a sa wani abu a jikinta wanda zai hana ta ɗauka ciki fahimta ta ita ce abu ne wanda ya shafi kuɗa ta aurantaka idan har ya kasance an na zauna da iyali na mun fahimci junan mu game da wannan al'amari ban yi tsammani abu ne wanda zan ce ina adawa da shi ba
idan dai matarsa ta je asibiti ta je ta yi ba tare da izininka ba menene hukuncin da za ka ɗauka
ito na farko dai zan ɗauke shi cikin huska ne da kuma shi rashin sanin mutuncin aure domin idan ana maganar aure ba ana maganar bangare ɗaya ba ana maganar miji ne wanda yake shi ne shugaba sannan da mace ta dalili da haka bai yiwuwa kowa ya gaban kansa
to a professor ya gabatar da shimfiɗa akan wannan kuma lallai kam kamar yadda ya faɗi wannan abu ne da ya shafi mataki da ma'aurata za su ɗauka tare ba wai mutum ɗaya kawai ya ɗauka ba to in dai akwai fahimta da jituwa da juna abu ne shawara ne wanda na jangi wanda mata da miji za su ɗauka ba wai na mata ne da kaɗai su bari cewa bari ta je ta yi nazarin haihuwa ba
to masu sauraro abin da lokaci ba mu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin ina madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Halima Abdulrauf Salamun Abo da ya haɗa mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma assalamu
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC to yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin ya mace
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon ya mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a makon da ya gabata mun fara tattaunawa akan dalilan da suke sanya wasu mata muzantawa ƴaƴan kishiya ko ƴaƴan mazansu tare da barista Amina Umar da barista Aisha Aminu kafin lokaci ya cin mana to a yau za mu ci gaba ne daga bayanan barista Aisha akan tasirin ilimi akan wannan matsala a yi sauraro lafiya
azabar da ake yi wa yara ta yi yawa wallahi akwai matan da kasina mun suna ji a kafafa na ka kace ai dan bace ban wallahi landu kamar na koro bayani na yau da bari wanda da kin banne na je inda bani kowane bangare yana da nani rawar da yake takawa ba bangaren mu ta kawai ba duk kan ta society akwai role din da ya kamata ta yi kawai na so ne in ba a yi ya sai da mun mutane kan yi wa magana sai a yi tafi a farko sun faka ta yace miki duk zan ci cikin ki da kika akan layi kike ba ni da illa kace kare ganyi da fadadawa kace na inkin ka ko ina magana ne bangaren mata to kuma na ga kan magana ki ta fubanci ina magana a kan shi ma ita da kishi ta ba ballan ta na ta ba ho to kina a wannan sai magana ta ki ta zo sai ne kokarin imani wata kasa in ta yi kishiyar da wani ma Allah zai ba ta lada in ta rike danta ta rike dan wani ma za ta samu lada sai wacce aka shuka ta a kan jarbiya a jirgin da ta fito na iyayen ka ba ta ga wannan kashin ta muguntar ba sai ita ce za ta zo ta ci gaba da wannan za ta san cewa in na ce maka dan wani ne karatu dana na ce makawa karshe Allah zai buɗa mu idan na ci da dan wani ni ma Allah zai ciyar da dana a inda ba na na to kin ga in ba ta ga practically a gidan ka ana yi ba in ba da tarbiyya ba ce komai ilimin ka wata ba ba ka iya ka shi to ballan dana kyautayi ko yasa ake ko mutum ko mutum ana dogara kuma ana koya idan kin taso gidan ku ana sadakar abinci ana bayarwa idan ku ba ta kongo to ke ma inda kika je zaki wannan da kuma abinci mun san wannan idan kuma gidan ku inda aka ba abinci muhimmanci ne kap 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 ake yin shi to inda kika je ke ma wannan abin zaki ki da kudi to kinga ba za a ce ita karan kanta mace ita kadai take da nufi ba kinga anan iyayenta da zasu yi tarbiya sun shigo ne a cikin mata gaba daya sannan society ma ya kamata su fice yin gold din ta kamar yadda kika faɗa na tunatarwa kuma bangaren malamai dole su dinga tunatarwa yanzu wannan abu da nake yi gidan nan da nake tattaunawa kai ayyanzu shi ma kaɗakarwa ne waɗanda aka samu suka ji wala anda ba a samu wasu wanda za su yi amfani da shi sannan a ɗaya da zafura ga mutane a kan wani aiki na alheri da suke yi ko wani aiki na alheri da suka manta na san kuna yin keso ko in ce mun san cewa muna yin keso kuma ko ba ka zuwa kotu a matsayinka na mace ka san ƴaƴan da uwarku ba ta gidan ubansu a kan titi ba da ban ciki ni kuwa kuma da banta daga kuma ba ta hada su da ruwan da za ki gani yanzu in kika shiga ajin yara dan da yake da uwa a kusa da shi mun kuwa ta da banta ke da dan da ba shi da uwa a gidan babansa dan da ba shi da baba a gidan babansa a firki ce yake saboda babu kauna babu aminci sannan bai san kyautani ba ba zan taɓa manta ba wataran mun je wani taro na marayi da wa'azi sai na kirawo yara ina magana in ce ni kafin in fara yi musu jawabi wa'annan marayi sai na babbasa alawa da na ba su alawa sai na zauna a tabarma kusa da su wani yaro da ya matso kusa da ni sai ya ce ni kafin in fara bayani ignoring duk mutanen da suke rayuwa tare da shi sai ya ce mun ke ma kina da ƴaƴa kana kalle shi sai na ce ini sai ce in kwanta a cinye ki sai na ce kwanta sai kwanta sai na shafa kansa do you imagine yaron nan bacci ya cinye ta a matsayin ki na uwa za ki iya tunanin abubuwa cewa game da wannan yaron duk ɗan da yake da cinyar uwa a kusa da shi yana kwanciya ba zai zuci ki ne mu ta wani ba amma abin ya baki tausayi ya fa tausayi ya sa ni na shiga wani yanayi ki tunanin ashe lalle da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sa maraya mu shafa kan maraya to ashe lalle ko ka sani kin ga ba rinda wannan bayanin naki sai yanzu kuma ni kuma da wani bayani wanda nake son shi ba mu kalle shi wani Allah saboda ni a fahimta ta wannan shi ma yana taimakawa kusan samun kamar wannan misalin da kika faɗa wanda na san ko da duniya mai kira su fasan gabar amma ina san ko da yanayin lokaci wata ni ko ne mutum hasha da na gani ta wanda yake ga irin wannan su kan su magidanta saboda akwai wata banya da ke coming across da niya wacce ta so take ita nan kuma da su take an kashe mata aurenta nace a kan ni ko mata da yawa irin dai abubuwa ne ba su yi danta sai da kanta da take yi abin labarin ta kace cewa idan ba ki kashe min auren ya ba zan iya ce fadawa cikin kushin Allah da kuma in ke ba kai na cikin abin da zan jawo kai na wata rayuwar da ban san irin ta ba nace ne kace mun ji shi ya hai ma zuma abin da nake so mu hannu shi da nake so na fada wata gaban yin ne ma mu kalle su kan lokaci ana mu kine gaban maza da kansu suke kwanci da gunkin wato suke taimakawa mata wajen zuciyar su ta kekace wajen zuciyar su ta sa imanin su ya tafi tunda daman Allah ya su a tunani da wasu abubuwa ce da mu ko mun san da Allah a cikin namiji ba ne shi a da kuma ba shi ya tafi tashi in ga dukkan abin da nake so a nan shi ne ita ƴaƴa biyu Allah ya azurta ta da shi mata sai dan ji da ya aka dinga tafi haihuwar mata ta ji idan ciwon ji ne auri wata tana zuwa cikin iko Allah wannan ta haifi da na miji wallahi shi da mana ce wata ya dauki fari duniya ki tunanin sa to wani abin sa ya karkata kamfanin sa ya canza ya koma sunan wannan yaro komai kamfanin sa da wasu abubuwa daga karshe akwai san da kake so mun barista kwana nani idan na zo zan kwana a ɗakin mutum na so shi mun yau shi da baban sa zai kwana a ɗakin sa sai haka zai kore ni daga ɗakin sa ƴaƴa na kuwa sai dan tunanin anya wannan kuɗi ne to kin ga ana banda maza da suke tauye misali ne da din wadata take yi Allah ya ce su ne sai dai gurgurdan aiki sun amma ba ki zo ki ga dangan yayi wanda wannan zai sa macen dole ta samu kanta inda ba muna wai bawa mace kokari kai haka bane amma muna so maza su duba cikin gidajen su su sa su a cikin gidajen su wallahi matan nan su in na kalle dan nan su su kamar kin shaki in na kalle dan nan su in su kamar su na da ta shi mun ya dana ba ƴaƴa bane take nemi mai kuka nemi kuka yanda kika san to kin ga anan maza da suke cinye kawwa mata ke hannun su maza da Allah yake muku tunne an rijalika wa mu da adan da Allah yake muku an rijalu da daraja to su ma suna da tunniyar kutumawa da suke bayarwa wato kike cewa zuciyar mata da kuma mata su zama mugaye su zama azzalimai in namiji yana jiwa yawanci ana yin abu maza ba ku sani ba
dama ina da niyya in dangaro kan wannan in ma gaba da bangaren mace
to ai ai kwa ga shi ne miki shara ba da sa'ida sai ki kora bala ba
babu komai babu komai shi isa shi maganar ni da ke din ta fita sun haka wato idan kika zo wannan bangare tun farko na fara magana a kai a kasar Hausa muna da wani ayin mara kyau ba za mu kuma ji tsoron fara ba wani tsari ne mara kyau a kasar Hausa aure a kan manya miki ta ba a ce ne aure daga babun maniji ba to duk wata matsala a domestic violence ne wa'annan matsalolin yaran ne rigimar ƴaƴa rigimar mace da mijinta ita kaɗai rigimar mugunta
wato kina nufi ya kamata ya kasance namiji ya wadatu tukunna kafin ya ce zai yi aure balle ma ya ce zai
ƙara yes criteria din karin aure a musulunci wadata ne wanda wannan ba wani criteria sai dai malami ya san zuciya shi kanshi auren karin gaskiya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yin manufa da alkum ba idan ka samu barka ba ita wannan ba a duk malaman duniya sun yi tafsirin ta akan muhalli ciyarwa shayarwa wannan kuma ba ya aminci nan kawai ba akwai maganar wannan ilimi a ciki akwai maganar wannan san da ciwon da ya tashi kana da kudin da zaka kula da shi akwai maganar ciki da kuma wannan financial ability din ka na aure ba a ka ke kwabar wa'annan to amma idan ka ce feminism ne must you always be talking from the masculinism side
to ana tilasta sauraro anan za mu yi sallama da ku sai mun sake dawowa makon gobe don ci gaba da wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa har shirin ya zo gare ku musamman ma bakin namu ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi ma assalam
to yanzu kuma ga rahotonmu na musamman na wannan makon
a Najeriya dai a yanzu haka shinkafa na neman gagarar talaka a sakamakon yadda farashin ta yayi tashin gauran zabo a kasar shinkafar dai na daya daga cikin manyan abincin da ƴan Najeriya suke amfani da shi a matsayin cimakar yau da kullum a baya dai gwamnatin Najeriya ta haramta shigo da shinkafar da ake nomawa daga kasashen waje a wani mataki da gwamnatin ta ce zai taimaka wajen bunkasa noman shinkafar da ake yi a nan gida Najeriya to sai dai tun daga lokacin da aka dakatar da shigo da shinkafar ƴar kasar waje a Najeriya aka rika samun tashin farashin shinkafar babu kakkautawa farashin da ke neman gagarar masu karamin karfi a Najeriya ga abinda wata daga cikin masu karamin karfi a Najeriya ke cewa akan wannan al'amari
sunana Ladi Zakari daga nan ne eh gaskiya to da na karsin shinkafa harin haji amma yanzu gaskiya yanda yanayi lokaci ya canza gaskiya na kan ma dan dade ban ci shinkafa ba saboda yanayin tsadar shi
amma farashin da nan kike sai yanzu kuma abun nan
kaga da shinkafin gwamnati dubbe wuci muduwa ce 500-600 ba
dan kwanakin baya
kenan yanzu kuma gaskiya shinkafa mudu zaka ji an ce ma har naira 1000 na kasa kuma a ce maka 900 to kaga ni naira banda ma an ci shinkafa yanzu gaskiya na kwambi
yanzu abun ba na talaka bane ki
gaskiya shinkafa yanzu ba na talaka bane gaskiya
Malam Kabiru Abubakar daya daga cikin manoma ne a Najeriya kuma mai sharhi akan al'amari al'amuran yau da kullum a Najeriya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Eto kaga shi a ka'ida na abubuwan sayarwa a wanga ina maka lissafi na duniya ne gaba daya. Duk abin da yake samuwa yana da yawa to bai yiwa ka ji an ce yana da tsada. To duk inda zaka ji an ce abu yana da karanci dole a samu matsala. To fi sabilillahi akwai wa'anda ke lura da abin da ya shafi tattalin arziki na kasa gaba daya. To fahimtar da suke yi ma abun yana da wahala ko kuma in ce fahimtar da suke yi ma abun yana da rauni. Tunda abin da nake so ka lura shine muna iya tunawa akwai jihar Kebbi da aka yi maganar cewa shinkafanta na iya ci da kasan gabaki daya. To abin da zaka yi lissafi yanzu karancin da ake samu na shinkafan a Kebbi ya wuce ma yanda ake gani. To wa'annan jahohin da ake ganin shinkafan su na iya isan kasan gaba, zai isa kasan gaba wallahi. To inda za a ce kila muna nomawa nan kuma ana sake shigowa da wata, dole zaka ga wannan farashin ya kare ya zamanto cewa kowa na samun yanda zai yi da sauki ya sarrafa a gidan shi.
No, amma ita gwamnati ta ce ta yi haka ne domin shinkafan mu ta gida ta yi daraja. Wannan dalili kana ga yana da tasiri a daidai wannan lokaci.
Eto kaga ita fahimtar gwamnati daban, fahimtar manomi daban. Abinda nake nufi anan shine manoman mu suna cikin talauci fiye da yanda kake tsammani. Saboda yanzu noma fa kallon fuska biyu ake yi ma noma. Yanzu duniya sun rabu da noman da muke na duka katu. An koma abinda tura ke ce mechanized farming. Wato noma na irin injinoni na sarrafa harkan noma. To amma zaka zo ka cin ma gwamnati gaban da zata bayan kamar a raba tractor a zo a ya zamanto cewa an ba manoman bai zuwa wajen su. Abun sai kaga in an zo za a yi rabo da tallafi da ake bayarwa duk ya kare wajen yan siyasa. Akwai manomin da zaka zo ka cin ma saboda lura na abincin da zai ci da damina kafin rani ya kama ko kuma zai aurar da diyan shi sai ya je ya ranci kuɗi a wajen wani. To kaga irin wannan abubuwan dole zai sa ya sai da amfanin gonan bai ma san inda aka
duk da yake dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya sun ce suna daukar matakan tallafawa manoma musamman na shinkafar. Daga cikin matakan dai har da bullo da shirin nan na Anko Barowa a karkashin babban bankin Najeriya dake baiwa manoman tallafin bashin noma shinkafar. To amma Kabiru Abubakar ya ce a ganin sa sassauta dokar shigo da shinkafar yar kasar waje zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala na tsadar shinkafar.
Eto gaskiya ni dai kamar yanda nace ko lokacin da aka fitar da tsari na maganan cewa a kulla boda ni a fahimtar da nayi gaskiya ba abu bane wanda zai warware matsaloli abin da ya shafi masarufi a nan kasar. Saboda in an shigo da shi yana da yawa a nan kasar mu kuma a yanda ake harshashen cewa wa'anda muke da su zamu iya zata iya daukan jahohin da suke noman suna iya daukan nauyin shinkafan da misali ake sarrafawa a kasan ga ba haka nan bane. Saboda labarin da gwamnati take ji daban abin da yake faruwa a zahiri daban. Manoman ga yanzu kamar wanga shekaran suna kokawa game da maganan taki. An yi lissafin kaga bara gwamnati ta ce a sai da taki 2500 amma ina mai tabbatar maka bana sai da aka sayi taki har 10,015. Kaga taki kanshi ya ninka wajen su uku. Ina labarin ka fara tunanin a ce abin da ka noma akwai manomin da ina mai tabbatar maka yana kallon masaran shi ko kuma shinkafan shi ya san bata girma ba kuma lalacewa za ta yi amma bai da kuɗin.
A gefe guda ma gwamnatoci a matakan jahohin Najeriya sun ce suna iya kokarin su wajen tallafawa manoman kamar yadda kwamishinan kula da ma'aikatar dabbobi da gandun daji na jihar Niger Alhaji Haruna Duhuduku wanda ya yi magana a madadin gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari na tallafawa manoman shinkafan ya yi karin bayani.
Kamfanin mu na casan shinkafa da ke bidda mun ba da shi ga wani kamfani mai suna Elephant Group. Saboda shi wannan Elephant Group din kamfani ne da ya shahara wurin sha'anin shinkafa. Dama mai girma gwamna ya gaya mana cewa duk kamfanin za mu wurin nan ya kasance kamfani da ya saba aikin ba wanda za su je su abin nan ba. Kuma shi wannan kamfani ya yi alkawalin zai sa naira zunzurutu har miliyan 500 saboda ya gyara kamfanin ya fito da shi a kuma fara sarrafa shinkafa a wannan kamfani ana kira shi Koika. Wannan kamfani din a ainihin kasar Korea ta Kudu ta gina muna shi ta ba mu shi kyauta. So yanzu haka muna da haɗaka da kamfanin Elephant Group su za su ci gaba da sarrafa shinkafa a wannan ma'aikatar.
To wannan zai sa a samu saukin shinkafa ne ko kuma menene zai?
Allah ya soyar da dama ka san a jihar Najajiha ce da ta da aka sani ta yi suna wurin noman shinkafa. Saboda ɗan kalura duk ƙasar nan kusan kashi 35 zuwa 40 shinkafa da ke Niger suke saya suna za suna sarrafawa. Ɗan kalura muna da sha'anin tsaro da yasa wurare da ba da aka sani da noman shinkafa ba sa yin noman. Tsakani da Allah ina ganin ba a taɓa ma noman shinkafa irin wanda aka saba na ba a Niger State. Saboda kuma muna ganin da kaka ta zo farashin shinkafa ta sauka warwas.
Amma an samu ambaliyar ruwa su wurare kuma ya bata shinkafa. Akwai wani tallafi da ita gwamnatin jiha za ta ba musamman masu wayannan gonaki?
Muna nan muna kammala sunayen wannan da abun ya shafa da izinin Allah kuma jiha za ta taimaka musu.
To ko shakka babu dai a wannan lokaci manoman shinkafar na buƙatar tallafin gaggawa a Najeriya musamman ganin yadda ambaliyar ruwan bana ta yi awon gaba da dubban gonakin shinkafa a jihohin Kebbi da Niger, jihohin da suke ba da gagarumar gudunmuwa wajen samar da shinkafa a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho.
Da magana Alhaji Buba Lela Wutarta a Sokoto State Najeriya. Assalamu alaikum biyoyi. Daga nan jihar Benue. Mai magana ɗan tsoho ɗan malam Bakon na malam Anas. An kudin jihar Benue. Mun ji cewa ƴan kwadago a tarayyar Najeriya za su je aiki daga ranar Litinin. To ni na yi aiki a gwamnatin jiha kuma na yi aiki a gwamnatin tarayya a Department of National Civic Registration ƙarƙashin ma'aikatan harkokin cikin gida. Ba mu ga wani amfani da union firin da tana talakawan Najeriya ba ko kuma ta yi wa ma'aikata ba. Ba mu ga amfaninsu ba. Wannan yajin aiki in za ku janye ku janye kawai domin kashe talaka ne ko yajin aiki, kashe mutane ne wato waɗanda suke kwance a ganin asibiti, kashe harkoki ne wanda za a tsarin shi ya fi abin da kuke nema a gwamnatin tarayya. Kuma kowa ya sani yadda mai yake a duniya ba wani abu ne wanda yake a ɓoye ba. Kuma kowa ya sani abubuwan da ke faruwa game da ma'aikatan lantarki ba ku iya hana su cin hanci ba, ba ku iya hana su cin rashawa ba. Sai a sa tsani a ƙarfin gidanka daga kawo naira 2,000 shikenan sai kuma a saukar. Duk wannan abu union ku ya kamata ku yi faɗa da ma'aikata masu cin hanci da rashawa. Ba za mu goyi bayan yajin aiki ba. Kuma kowa yake mulkin Najeriya ba za mu taɓa yadda da yajin aiki ba. Ba wai sai Buhari ne kaɗai ba.
Ra'ayoyin ku masu saurare, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a koda yaushe a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Masu saurare, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri, wanda zai zo muku da ƙarfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka Almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.